بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana la'asariya ce ta ranar Lahadi wadda ta daidai da 18 ga watan Rabiul Awwal Hijira na da shekara 1427, daidai da 16 ga watan April shekara ta 2006. Wannan shine kaset na 6 daga cikin jeran giyar kasusuwan karatun littafin Nukhbatul Fikr ta al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, Allah ya gafarta mishi. Muna ƙarƙashin matsalar da al-Imam Ibn Hajar yake magana dangane da hadisi sahihi da hadisi hasan da jimillarsu gaba ɗaya, ma'ana dukkan hadisin da ya tabbata a aiki da shi. Idan ya kubuta daga wani hadisi irin shi wanda ke karo da shi, to shi kenan sai a aiki da shi. Amma in aka sami irin shi tabbatacce yana aiki da shi, to wannan kuma malam ya ce to akwai matakai da ake ɗauka. A nan, kamar yadda nake son ƙara bayyana mana, shi ne maƙabul da malam ya magana a kai. Maƙabul hadisi hasanun maƙabul ne, hasanun li zatihi, hasanun li ghairihi, duk waɗannan maƙabulai ne. Sahihun li zatihi maƙabul ne, sahihun li ghairihi maƙabul ne, mutawatiri, duk waɗannan maƙabulai ne. To in aka samu wani maƙabulin yana karo da shi, ina ma'anar wannan maganar ba wai sahihi da sahihi sai sun yi karo ba, a'a, in aka samu sahihi da hasan suna karo, duk maƙabulai ne. Mumasalar anan ana magana dangane da inganci ne. To sai an zo mas'alar tarjihi, mas'alar iya ta na dan fara mana magana jiya, sai an zo mas'alar tarjihi, sannan ne za a ware wannan maƙabul ɗin wannan iri ne yake karo da wannan. Amma da farko dai wannan ya tabbata, wannan ma ya tabbata, sai ka haɗa kuma sai ka ga suna karo. To ya ce in an samu dama, matakin farko shi ne sai a yi jam'i tsakaninsu. To hanyar haɗa su ɗin shi ne ilimi na mukhtalifin hadis. Mun yi bayanin yadda ake koyan wannan ilimin da kuma matakan da ake bi a ainihin samu kaiwa zuwa ga wannan insha Allah. Sannan mun faɗi daga cikin irin littafan da ake abin nan ake sa su zama su ne madogara dangane da wannan ɗin. Daga cikin hadisan da malamai suka yi magana akan ainihin wato irin waɗannan waɗanda ake ganin zahirinsu suna karo da juna, akwai hadisan da shi malam ya buga misali da su kai tsaye, kamar hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la adwa wala tiyara wala hamma wala safar wala ghul. Wannan hadisi ne sahihi wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗe shi cewa babu adwa. Adwa shine cututtuka, wata cuta ta tashi ta je kan wani, abinda ake kira communicable disease. Wannan cuta a ce ai wannan yana tari, wannan ya ɗauka, wannan yana misali, Annabi ya ce babu wannan. Sannan kuma ya sake cewa wala tiyara, babu canfi, kada ka fito kaga kuturu ka ce to yau dai kuma babu sa'a, ka fito kaga makaho ka ce yau da sa'a, ko wani abu makamancin haka, babu wannan. Wala hamma, babu hamma, a ce ga ainihin wato wani abin nan, wani mugun abu wanda ya taso ka a gaba, don haka bari ka kauce mishi. Ba wani mugun abu na zahiri ba, ce ai ana ganin in yanayi kaza ya faru, to in ka sake ka, misali ai wanda ya ɗibi ruwa da daddare, ai wani mugun abu zai same shi, ai wanda ya zaman dokin kofa, ai kaza, irin waɗannan abubuwan. Sannan wala safar, masu canfa watan safar, cewa wata ne mai nahisi, mai bala'i, in ka sake kai aure watan safar babu abin nan, in ka tare gida watan safar babu albarka. To duk Annabi ya ce ba haka. Wala ghul, ba fatalwa, karka ji wani tsoron fatalwa, ba fatalwa. To yanzu waɗannan abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya magana a kai, shi kanshi hadisin tukuna da kanshi, in ka dube shi kafin ka dubi wani harshe karo, shi kanshi za ka ga akwai wasu matsaloli waɗanda kamar sun saba wa fitra, sun saba wa abin da yake. domin in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la adwa ba wata cuta dake tashi ta koma jikin wani ai ana ganin cuta daga wane wane yake dauke cuta daga wane to ashe me wannan hadisin yake nufi to kun ga mas'alar na fara gaya mana kenan ita wannan mas'alar ita ce in ka karanta hadisi shi da kanshi gashi kaji fassarar shi ya fassaru amma kuma sai ka kasa karanta shi to wannan shi ake kira ilmu ma'anil asar ba mi wannan ba bamu zo kan wannan ba zamu zo kan shi ilmu ma'anil asar yaya ake iya gane hadisi hanyoyin gane hadisi nayi mana ishara ne akan haka kawai kiya in ba haka ba so da dama ka kan karanta hadisi larabcin ka iya fassarawa amma kuma ma'anar sai kaga ta rikice maka to kaga dole a fahimci wannan game da irin wannan hadisi sannan wala tiyara an canfa a ƙasa Hausa in ka fita kaga kuturu ko makaho ne ka gani za a ce zaka samu alheri ko zaka rashin samu alheri in makaho ne kana fita kuma sai kaga makaho kana zuwa kuma sai ka samu alheri sai ka ce to kun ce ba kyau amma kuma gashi ya faru to yaya kenan kaga dole a shi a tsaya a fahimci me hadisin yake cewa sannan haka hamma haka safar haka hud fatalwa gaskiya ta tabbata akwai fatalwa to yaya kuma ga annabi ya ce babu to me ake nufi kenan to sai yace ma hadisi firra min al majzumi firaraka min al asadi ka gudu daga mutumin da ka gani da cutar baras ko kuturu kamar yadda kake gudu daga zaki in kaga zaki ne kwashewa zakai da gudu to duk inda kaga kuturu ma kai haka to yanzu bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce cuta daga jikin wani ba ta tashi ta koma jikin wani kuma to dan me zaka gudu daga kuturu kenan haka ne dama ba zaka ji tsoron kada kuturta ta da kanka bane to kuma gashi ya ce ai cuta ba ta tashi daga jikin wani sai malai ya ce wakilahuma fi sahihi waɗannan hadisai dukkan su baki daya suna cikin ainihin sahihul bukhari da ainihin muslim ina fata an gane to amma nan malam ali hasan yake cewa na farkon yana cikin bukhari da muslim amma shi na biyun yana cikin ainihin bukhari ne kawai banda muslim sannan sai yace wa zahiruhum at-ta'arud a zahiri suna karo da juna wa wajhul jam'i bainahuma anna hadhihi al-amrad la tu'di bi tab'iha wa yadda za a hada hadisan shine irin waɗannan cututtukan ba su da kansu suke tashi su koma jikin wane ba lakin Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala mukhalatat al-marid biha lis-sahih sababan li'ida'ihi maradahu sai Allah ya sanya cudani da mara lafiya zai yi da wanda yake mai lafiya Allah ya sa shine sababin da cutar za ta taso sai ta koma kan mai lafiya cudani shine sabab sai Allah ya sanya cudani to yanzu abin da muke cewa anan shine a shaida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la adwa wato ana so a dauke tunani irin wanda mutane suke yi da tunanin da likitoci ke sawa cewa da zarar ka zauna da mai cuta to kai ma cutar ta kama ka to ana so a dauke wannan a cutar ba da kanta take koma ba da izinin Allah ne idan Allah ya ba da izini sai sanya cudanin ya zama sababin in ba haka ba kuturu da kuturuwa sai su hadu su aure kuma su haifi da lafiyayye sankacece har ya girma ba abin da zai same shi ko kuraje ba zai ba idan da a ce cutar da kanta take tasowa wannan ya kwanta a cikin kuturuwa ya taso ya girma hannun kuturuwa ya sha nonon kuturuwa kuturuwa ta mai dukka za yayi amma kuma ya wuce kaga ashe shi cudanin da kuturuwa da kuturu bai sa mishi sababin Allah bai sanya ya zama sababin cutar ta kama shi ba shi kaga Allah ne yake sababawa inda cutar ce take tashi da kanta to tabbas za ta tashi kenan amma da yake Allah ne yake sawa ba kaga sai bai sanya ba ina fatar mun gane to kaga ashe yanzu sai ka ce to kaga hadisin farko abin da yake magana cutar ba za ta tashi da kanta ba to amma hadisi na biyu kuma me yake so ya bayyana kenan da yace to in kaga kuturu ka ainihin wato gudu abin da ake so a nuna shi ne anan ana so a kiyaye wa mutane imaninsu dan kada ka yi mu'amalar abin ya faru kuma ka dauka cewa ai mu'amalar ce ta ja to sai a kiyaye maka imaninka daga ka fada cikin ainihin wannan hali don haka sai a ce to ka gudu kawai sai zama saddu zari'a ne toshe kafar wannan irin shakkar ta shige ka ina fatar mun gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Mun yi bayanai game da abin da ya shafi waɗannan nau'uka na abin nan, yadda ake hada tsakanin hadisai guda biyu. To tunda muna karkashin babin da ke da alaka da wannan ne, wannan matakin farko kenan jama'a na hadisai ingantattu guda biyu in suna karo da juna a zahiri. Ashe a nan abin da muke so ka gane ba hadisan ne suke karo ba, amma ilimin ka ne ya kuntata shine sai ka ga karon ya faru. Ko mun fahimta? Idan ilimin ka ya yalwatu sai ka ga babu karo din, domin inda karon ya tabbata to yadda yake karo a wurin ka dalibi haka zai zama karo a wurin malami, haka zai zama karo a wurin kowa. Amma abin da ka ji yayi karo din nan da wani mai ilimi ya zo ya bayyana sai ka ji babu karo, ashe wannan shi yake nuna me? Shi yake nuna kuncin ilimin ka ne ya sa karan, ba wai asalin abin haka yake ba. Ina fatar mun gane. To kaga wannan ashe yana tabbatar mana da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yadda Allah ya siffanta shi maganar shi ba ta san rai din nan bace, kuma maganar shi daga Allah ce. To babu shakka haka abin yake, domin nassin Qur'ani yace walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira, da ba daga wurin Allah bane da an samu rikici mai yawa. Mafhumul mukhalafa na wannan ayar shine tunda ko daga wurin Allah ne fa to babu ikhtilafi ko kadan a ciki. Ina fatar mun gane. Allah ya taimaka. Kun ji matakin farko malam yace in zai yiwu ka hada su sai ka hada su sai kai aiki da su. To annan ne sai ka ji malamai suna cewa li anna imalan nasaini aula min ihmali ahadihima, saboda aiki da nassoshi guda biyu ya fi ka watsar da ɗaya kai aiki da ɗaya. Ko mun fahimci wannan da kyau? Mu sake buga misali akan wannan daga cikin misalan da ne jiya masu yawa waɗanda da yawanci kasar bai ɗauka ba, zan tsuntsunto ɗan rinka ba da amsa su. Hadisan Bulughul Maram da mutane suke karantawa waɗanda dukkansu hadisai ne tabbatattu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi game da ar-rajulu yamassu zakarahu a alaihi alwudu, mutum ne ya shafi azzakarin shi zai sake alwala? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna ma hiya bad'atun minka, ai gabarka ce, ai gabarka ce. Daya hadisin kuma sai yace man massa zakarahu falyatawadda, wanda ya taba azzakarin shi sai alwala. Zahirin waɗannan hadisai suna ta'arudi, amma kar ku manta akwai wata magana mai muhimmanci da ne ajiya dangane da ilimin mukhtalifal hadis cewa in kana so ka kware game da wannan harkar zaka karanta ilimin nahau da sarf da ilimin balagha, ilimin da zai taimake ka sanin sirrori na larabci. Yanzu cewa da inna ma hiya baba'atun minka, ai gabarka ce, ishara ce akan in har ka taba azzakarin ka kamar yadda kake taba kowace gaba daga jikinka to babu komai. Ina ma'anar haka? Yanzu idan mutum yana da alwala, idan ya taba kunnen shi alwalar shi ta kare, me yasa? Don ba a taba kunne, kuma bai taba kunnen don sha'awa ba ko don jin daɗi, wata bukata ce ta kai ga haka. Saboda haka mutumin da ya taba azzakarin shi da irin wannan manufar da ya taba kunnen shi ba don jin daɗi ba, don wata bukata ce ta kai ga haka ko don susa ko makamantan haka, wannan alwalar shi tana nan. Amma ga mutumin da ya taba azzakarin shi da irin yadda namiji ke shafa azzakarin shi dan ya ji daɗi, ko mace take taba farjinta dan ta ji daɗi, to wannan sai ka dauki wancan hadisin sai kai mai hukunci. Zahirin man masa zakarahu falyatawadda, wannan taba azzakarin fa ana magana ne biduni ha'ilin, ba tare da wani shamaki ba. In akwai wani abu da ya shamakance wannan kam dama babu karyewa alwala. Ana nufin mubasharanta ka runguma azzakarin ka kai tsaye, alwala ta kare idan ka yi haka ne da nufin yadda aka saba taba azzakari don jin daɗi. Amma in ka taba azzakari ne kamar yadda ake taba gaba, to waɗannan wujuhu ne daga cikin wujuhu kasira waɗanda malamai ke kawowa wajen ba da amsar waɗannan hadisai. Sai dai don muna yin misali ne sai in ɗauko mana mafita ɗaya daga ciki. Amma in ka koma littattafan da malamai ke wannan aiki akan hadisi ɗaya, zaka ji za su iya baka ansa 30. Ce yiwu ai wannan babu rudani, ai kaza ne kaza kaza, sai su ce ba ga misali ba sai a kawo maka misali, ai kaza ne, ai a cikin misalan nan da za a kawo har za a kai ga inda sai ka gamsu. Ina fatar mun gane. Allah ya mana taimako. sa'annan sai ce aula ko kuma ya zama babu imkaniya ta yin jam'i, wato an kasa hada hadisan ay aiki da su gaba daya, wa sabata al-muta'akhiru, amma na karshe ya tabbata. Wannan maganar na son ku ja mata layi, tana da muhimmanci. Wa sabata al-muta'akhir, daga cikin biyun nan da ka kasa hada su, sai daya daga cikin su ya tabbata shine na karshe. An fahimta? Sai ce to fa huwa nasikh, to ya zama mai shafewa. Wal akharu al mansukh, shi kuma dayan shine aka shafe kenan. Idan daya daga cikin su ya bayyana shekara ko lokacin da abu ya faru, har aka bi aka gano shekarar ko lokacin, to dayan koda bai bayyana lokacin da ya faru ba, sai a ce to wannan ya tabbata kaza, wannan kuma shi ya biyo baya kenan. Wato tabbatar da tarihi din nan yana da muhimmanci. Abin da yasa nake faɗin wannan, jama'a, kun ga kamar hadisan nan suna nan a blog lumaran, haka na ji malamai a nan ƙasar suna yi. Kawai da mutum ya zo ya karanta mammasa zakarahu falyatawadda, inna ma hiya bada'atun minka, sai ce ai mammasa zakarahu falyatawadda, ya shafe inna ma hiya bada'atun minka. In ka ce mishi ta wace hanyar ka iya gane ya shafe, sai ce yo wannan malam za a ce wanda ya taba zakarin shi sallah na alwala nan, ya ce wannan baka kawo hujja ta ilimi ba. Hujja ta ilimi shine baka iya da'awar aya kaza ta shafe aya kaza, hadisi kaza ya shafe hadisi kaza, sai in ka gano wanne ne aka faɗi daga ƙarshe, sannan wanne ne ya biyo baya. Amma kawai dan ka ji wannan ya dace da fatawar garinku, wannan ya saba fatawar garinku, sai ka ce wanda ya dace da fatawar garinku ya shafa wancan, a wannan hawa ne, wannan son zuciya ce, ba ilimi bane. To dole ne mu ɗaliban ilimi, dole ne mu kauce wa irin wannan duk abin da zamu yi, mu tsaya mu koye shi a bisa ilimi, mu ringa magana ta ilimi. Amma irin waɗannan maganganu, kaga kawai mutum ya zo yana karantar da blogul maram, yadda ya ga dama kawai haka yake fasara hadisan, yadda ya ga dama haka yake sarrafa da hadisan, yake wajahantar da su. Nan tambaye sai ya ce to za a iya cewa kaza ne? Yo, akwai abin da ba za a iya faɗi ba, tunda aka zo tsakiyar maka aka ce Allah ɗaya ne. Al'ummar da suka yarda Allah guda 360 ne, aka zo tsakiyar su kuma aka ce Allah ɗaya ne, kuma ta yiwu, kuma aka zauna lafiya, dai an gama tatabar zan an da an zauna, to me ba zai yiwu ba? Mutanen da aja'al al-alihata ilaha wahida, abun mamaki ne ma, ba wai su su faɗi ba, shi din ma abun mamaki ne, kuma abin ya zo ya yiwu, ba wata magana da zaka ji wai dan nauyinta, nauyin magana ba shi ke ba dalili ne akan kuskuranta ba. Kankantar wanda ya faɗi magana ba dalili ba ne. Ku samu littafin masailul jahiliya allati khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliya na al-imam imamud da'awa Muhammad bin Abdul Wahhab, zaka ga irin wannan matsalolin jahiliya waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba mutanen jahiliya. Daga ciki akwai irin wannan tunanin na mutane, wane fa shi ya faɗi magana kaza, yo waye wane, jama'a sai a ce ha da Allah, baban shi faɗan cirani ne, ba shi kuma wannan ya isa ma ya faɗi kaza? Da wannan hujja suka yi ta rusa da'awar musulunci, suka ce me yasa za a aiko yatimu Abu Talib, marayan gidan Abu Talib, jama'a ga manyan mutane irin su Abu Sufyana, irin su Abu Jahl, sai a turo maraya. Sai Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu, kaga su can ma'aunin da suke aunawa ba shi ne Allah yake awo da shi ba. To ire-iren waɗannan yanzu su ne kawai mutane sai mutum ya ce to yanzu kai wannan maganar ka taɓa jinta? Sai ce a ya ce to kaga ya nuna ba daidai ba ce kenan. To duk wannan ba hujjoji ne na ilimi, don Allah ku samu littafin nan ku karanta masailul jahiliya din, wannan littafi yana da kyau, ɗaliban ilimi su karanta shi da kyau, Allah ya taimaka. To sai yace idan ya tabbata an gano na ƙarshe, to na ƙarshen shine nasihi, ɗayan kuma shine mansuhi. Mu koma Qur'ani mu dan yi misali, jama'a. A Qur'ani akwai ayoyi guda biyu a cikin sura guda ɗaya waɗanda ke karo da junansu, zahirin karo, amma kafin su sai da Allah ya wata shimfiɗa, ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha
أو مثله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض kun ga wannan shubha ce yahuda suka sa yaya za a ce yau an saukar da karatu gobe a ce an shafe ya za a ce yau ana kallon nan ana sallah gobe a ce a dawo nan muhammadin nan ya rikice rudani yake kawo kuma shegantaka ce ta malaman yahudawa a addinin yahudanci kowa ya san akwai nasikh wal mansukh amma sai suka kawo wannan dan su ruda masu rauni daga cikin mabiyansu da masu rauni daga cikin musulmi sai Allah ya bada ansa ba wata aya da zamu shafe ko kuma mu mantar da kai ita sai mun zo da wadda ainihin wato tafita manan sakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha sai an zo da wadda tafita alheri anan alheri aka ce ba a ce za a zo da wadda tafita sauki ba lalle za a iya zuwa da hukuncin da yafi na da wahala alheri ne da sallah biyu ce daga asuba sai la'asar kuma raka'a biyu sai ta dawo biyar kuma biyar din nan madadin da jimilla raka'a hudu ce kenan a wuni sai ta zama raka'a 17 to yanzu ba karin aiki ne aka zo da shi ba to amma khairun mimma madha yafi alheri fiye da abin da ya gabata to ta iya yi wa wani hukuncin zai zo da nauyi wani zai zo da sauki to isharar da nake jama'a ku dauko matsalar ta kaba da yazo cikin suratul baqara a cikin suratul baqara mutumin da matar shi ta rasu me aka ce zai yi me aka ce matar za ta yi ta kaba wata hudu da kwanaki 10 an fadu wannan can gaba kuma sai aka ce shekara daya to yanzu kaga idan babu ilimin nasikh wal mansukh sai ka ce to to kaga wata hudu da kwana 10 shi ya fara zuwa shekara daya ita ce ta zo daga baya dan haka shekara daya ita ta shafe wata hudu da kwana 10 saboda me saboda tartib na mushaful uthmani yana nuna cewa wata hudu da kwana 10 shi zaka fara zuwa kai a wajen karatu sannan ka zo shekara daya to amma ba wannan ne ma'aunin ilimi ba ma'aunin ilimi shine me shine watanni hudu da kwana 10 din shine ya tabbata daga karshe wannan din kuma shine ya tabbata daga farko ma'ana da can tun a jahiliya mace in mijinta ya rasu za ta yi shekara guda tana ta kaba to akwai wasu ka'idoji na jahiliya masu nauyi waɗanda manya-manyan malaman bid'a na jahiliya su Abu Jahal suka kawo ina ba ta an gane saboda haka waɗannan ka'idojin sai shari'a ta cire su sai aka bar shekara gudar kawai daga ciki da in mace mijinta ya mutu a wannan ɗakin za ta yi kashi a nan za ta yi fitsari ba za ta yi wanka ba za ta yi kitso ba za ta yi gyaran gumba ba za ta yi komai ba sai bayan shekara guda za ta fito daga ɗakin nan idan ta fito sai a kamo tsuntsu mashin lera mai rai lafiyayya sai ta liƙe mashin leran nan ta sa a matse matsin farjinta ta matse da ɗoyi da wari har sai ya kashe mashin leran ta fito ta jefar to ta fita daga takaba kenan wannan fatawar malaman jahiliya kenan baƙaƙen maguzawa abin da suka bada fatawa kenan da manzo Allah ya zo sai aka ciccire wannan wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim duk wahalhalu da nauyi sai ya cire sai aka ce to yanzu shekara gudar kawai ana nan shekara gudar kuma sai aka ce to shikenan yanzu abin ya zama wata hudu da kwana 10 to ya akai aka iya gane wata hudu da kwana 10 shine ya biyo baya shine ta hanyar ilimin nasikh wal mansukh ne saboda wannan ya tabbata kaza wannan ya tabbata kaza karanta littafin an-nasikh wal mansukh fil qur'ani na al-imam an-nahas zaka bayani akan waɗannan abubuwan a takaice to dangane da hadisin ma haka ka'ida take jama'a sai ana da tarihin gane wannan ne yazo wannan ya biyo baya sannan ai da'awar nasikh kun ga matsalan nan wallahi duk wanda yake mumarasanta harkar da'awa ko karantawa a Najeriya zai fuskance ta zaka kawo hadisi wata ran kawai sai wani ya ce an shafe shi in ka ce kai wani ma fa in ka ce wani hadisin ne ya shafe shi sai ce an shafe shi kawai to wanne ne ma ya shafe shi a an shafe shi kai ka shafe shi kaga babu ilimi a cikin harka Allah ya kiyaye to wannan sai malam yake cewa والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه كنجي أبن داكي كرا النسخ شاتيوا شيني توكي رات يوانه كنتي نشريئة أما فد دليل كما نشريئة kuna jin wannan da kyau jama'a menene nafkh hukunci ne na shari'a sai a dauke wannan hukuncin saboda ana da dalili na shari'a mutaakhirin anhu wanda yazo daga bayan wancan na farkon da aka ce an shafi sai ce wannasikhu ma yadullu ala raf'il madhkur in aka ce kaza shi ya shafe to shine dalilin da yazo wanda ke nuni zuwa ga dauke wancan hukuncin da aka fadi a baya wa tasmiyatuhu nasikhan mujazan kiran shi nasikh majazi ne kawai jama'a majazi ne in ba haka ba li annan nasikha fil haqiqa huwa Allah ta'ala ai Allah ne mai shafewar amma ce aka ce nasikh kamar yadda za a ce liman ya gina masallacin nan liman ya kuɓa rigar shi ya haƙa ya kwaɓa bulo ya kaza a kuɗi ya bayar aka yi ma sai a ce liman ya gina masallaci sarki ya gina fada shugaban ƙasa ya yi filin jirgin sama shi ya zo ya ta haƙawa yana jan biro yana jan layi yana wahala yana zufa a'a ya bayar an yi to majazi ne kamar Allah madaukakin sarki shi ke ɗauke hukunci amma sai aka ce wannan hadisin shi ya ɗauke hukuncin wannan majazi wa yu'rafu an-naskh bi umurin da hanyoyin da ake sanin naskh din amma wannan hanyoyin kaɗan ne fa za a ambata maka daga ciki don kamar yadda nace misalai ne ake bugawa malai yace asrahuha ma warada fi an-nass hanya mafi karara da ake gane naskh ita ce wadda ta zo a cikin nassin da aka shafe nassin da aka shafe da kanshi ya faɗi nassin da ya shafe shi to ita tafi karara ina fatar an gane ka hadisi buraida ta fi sahihi muslimin kama hadisin buraida cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi da dai na hana ku ziyarar kaburbuka fazuruha yanzu sai ku ziyarci su kaburbuka din fa innaha domin ita ziyarar makabartar ko kuma domin su makabartar tuzakkirul akhirah suna tunasar da lahira yanzu wannan hadisin ya ce kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur kaga wannan hukuncin yana nuni akwai shada da dai na hana ku ziyarar kaburbuka to hadisin da kanshi kuma sai ya ce fazuruha to yanzu ku ziyarce su to kaga fazuruha ya dauke hanin da aka gabatar a baya kaga a cikin hadisin an ji nasikh da mansukhi ha kuma aka kawo ta'alil dalilin da yasa haka din malan yace wa minha ma yajzimu sahabiyyu bi annahu mutaakhirun ka qawli jabir daga cikin hanyoyin da ake gane nasikh kamar ainihin wato hukuncin da sahabi zai zo ya yanke hukunci kai tsaye ya nuna cewa wannan hukuncin shi yazo daga baya kamar yadda jabir yace kana akhiral amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama tarkul wudu'i mimma masatin nar al'amura guda biyu sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine in yi alwala in ya ci wani abu da wuta ta taba naman raƙumi ko ba naman raƙumi ba matukar wuta ta taba masara ce dafaffiya tuwo ne miya ce in dai wuta ta taba to yakan sake alwala sannan kuma akwai kuma rashin sake alwala duka abubuwan biyu sun tabbata dole a sake alwala ba dole a sake alwala ba to yanzu wanne ne daga cikin biyun nan na ƙarshe balle mu ji yanzu mu a wanne za mu tabbata domin na ƙarshen shi ne ya tabbatace gare mu kenan to sai Jabir yake cewa to na ƙarshe daga cikin al'amuran guda biyu shi ne barin yin alwalar don haka yanzu ko ka ci abin da wuta ta taba to ba za ka yi alwalar ba istisna'i anan sai hadisin muslim da ya ruwaito matsalar raƙumi matsalar raƙumi tana nan har duniya ta tashi wanda duk ya ci raƙumi saurayi ne yau aka haife shi tsohon raƙumi ne kowane iri ne sai ya sake alwala alal wujubi ba ta'alilin da malikawa da shafi'awa ke kawowa cewa ai shi ma wani sirri ne ya faru aka yi rufin asiri mutum ne ya zo an yi sallar magriba kafin sallar isha sai ya yi tusa a masallaci sai annabi ya gane shi in ya ce tashi ka sake alwala an tona mai asiri sai annabi ya kawo naman tsohon raƙumi yadda kissa take cewa tatsuniya ce sai aka zo sai aka rarrabawa sahabbai suka ci naman raƙumi da suka ci wannan nama raƙumi sai annabi ya ce to duka ku tashi ku saki alwala sai aka ce kaga yanzu ana so a kawo sababu wurudil hadith sababu wurudil hadith in na dalilin wajabtacin alwala ga naman raƙumi sai aka kawo wannan kissar wannan ƙarya ce ku karanta littafin al-minhaj sharhin sahih muslim fiye da shekaru 800 al-imam an-nawawi ya ce wannan magana batilun maganar banza ce bata da asali yace hukuncin yana nan tabbatacce har kiyama ta tashi ina fatar mun gane dan haka daga cikin abubuwan da wuta take tabawa idan ka ci ko menene to ba saki alwala shine abin da ya tabbata amma naman raƙumi kam in ka ci to wannan alwala sai ka sake ta to shine a ƙarƙashin wannan kissan ne fa aka kawo cewa tsohon raƙumi ne shi yasa za ku ga cikin littattafan fiqh malikiya suna kawo cewa in mutum ya ci naman raƙumi tsoho to wannan duk kuskure ne babu asali ga wannan kissa to akwai irin wannan saboda taqalidanci da mazhabanci yakan jawo mutane su fada cikin wannan musibar kamar hadisin Ghaffan cewa yazo ana hudubar juma'a annabi ya tsaya yace kai nafila ne raka'a biyu ka zauna yace yace tashi kai sallah raka'a biyu yace daga yau wanda duk yazo masallaci liman yana huduba kada ya sake ya zauna sai yayi raka'a biyu amma yayi su a takaice sai suka ce a wannan ma talaka ne ya je gida ne wa annabi kukan talauci riga ta yage sai annabi wai suka hada baki da annabi kenan cewa yazo ana cikin huduba sai ya tashi sai yazo sai annabi ya sa ya tashi sai a ganshi sai a bashi sadaka wannan maganar ma Nawawi yake maganar banza ce ba ta da asali ma'ana abbar hadisin annabi ya aiki yadda annabi ya fade shi sai a kawo mishi wani ta'awili batili wani sababul wurud fasid sai a jingina dan a kawar da hadisin wannan yana daga cikin da'abul muqallidina dabi'ar masu taqalidanci da mazhabi Allah ya kiyaye to kun ji wannan jama'a hanya ta nawa kenan hanya ta biyu ko yace akhrajahu ashabu sunan su'al imam abu dauda nasa'i ibnu majah tirmidhi da makamantan su suka fitar da wannan hadisi da jabir yake cewa al'amari na karshe daga cikin al'amura biyu shine barin yin alwala game da abin da wuta ta taba an gane wannan da kyau jama'a sai ce walaysa minha wa minha ma yu'rafu bit wa minha ma yu'rafu bit tarikh wa huwa kathir daga ciki kuma akwai abin da ake sani da tarihi shine kaman me annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya je yakin khaybara shekara ta 7 bayan hijira annabi ya je aikin hajji shekara ta 10 bayan hijira sallallahu alaihi wasallam a kaddar annabi ya fadi wata doka cewa kada ayi kaza lokacin yakin khaybar sai kuma yazo a cikin wani hadisi wanda Jabiru misali ya bada labari cewa sa'ad da muka je hajjatul wada ku dubi galibin hadisan da haka suke zuwa jama'a ba hadisan ne ke cewa a shekara ta kaza ba mu lura misali Abu Huraira yace a lokacin yakin Khaybara annabi sallallahu alaihi wasallama yace kada mu ci kaza sai Jabiru yace sa'ad da muka je hajjatul wada sai annabi ya ce mu ci kaza sa'ad da Abu Huraira ke ba da wancan hadisi bai ma san Jabir ya faɗi wancan ba Jabir ma bai sani ba misali kai sai ka zo ka hada sai kaga sun yi karo to yanzu hadisan sun zo da tarihi wannan ya ce yakin Khaybar to amfanin karatun tarihi kenan anan ina so in yi magana akan tarihi amma ba yanzu ba sai dai yanzu kawai wata magana nake so in yi mana takaitacciya ita ce yana da muhimmanci in ka karanta ilimin mustalahul hadith kuma ka karanta ilimin mustalahut tarih ilimi na mustalahut tarih akwai ilimin mustalahut tarih saboda shi kuma tarihi matsalar shi idan hadisi ana binciken shi ta hanyar isnadi tarihi kuma ta hanyar me ake bincika shi shi ma akwai ilimi na mustalahut tarih na faɗe shi tun ranar da zamu fara karatun to ilimin mustalahut tarih dinnan da haka zaka iya gane ingancin abubuwan tarihi da ake fadi da kuma rashin ingancin su misali a ƙasar Hausa an ce asalin Bahaushe daga wani Balarabe ne mai suna Baya Jidda wai Abu Yazid yazo ya auri sarauniya Daurama saboda ya kashe saniya an yi kaza yanzu ina ingancin wannan kissar wadda ita ce ke komawa zuwa ga asalin Bahaushe. Kafin zuwan baya Jidda kenan babu Hausawa wacce wani yare Hausawa suke yi. 1984 a jami'ar Bayero aka zauna aka yi bincike aka tabbatar da rashin ingancin wannan kissa. To hanyar da aka bi ita ce hanya ta ilimin mustalahut tarih. Ina fatar mun gane. To idan kun gane wannan, tarihi dole ne a binciki tarihi. To littafan tarihi, littafin tarihi da aka rubuta wanda ya fi shahara shine sira ta Ibn Ishaqa, wanda aka fi sani da sira ta Ibn Hisham. To a cikinta akwai tatsuniyoyi da ƙarerai da karatun Bible Old and New Testament ta hayaniyar duniya ta tattara a ciki. Akwai kuma sahihan abubuwa. Dan haka al-Imam Ibn Kathirin ya rubuta tashi shi ma ingantacciya. To ita ma din akwai abubuwa da yawa, shi yasa malamai kullun aiki suke akan rubutun tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Misali, yana daga cikin abu da ya faru cikin tarihi mai muni shine tabbatar da cewa 12 ga watan Rabiul Awwal aka haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ba shi da dalili a Qur'ani ko a hadisi tabbatacce. Dalilai ingantattu sun tabbatar da aka san haka ma. Amma yau duk duniya duk inda ka je za a ce yau muna bikin Maulidin Manzon Allah an haife shi 12 ga wata. 12 ga watan nan ba shi da asali, amma yana nan a cikin kissar littafin Ibn Hisham. To ya za a iya tacewa a gano gaskiya ko rashin gaskiyar abu? Wanda Imam Malik da kanshi ya ruwaito 9 ga wata ne daga Sa'id ibn Jubair tabi'i ne a cikin Muwatta. To maganar tarihi da nace dawo kanta, wannan hadisin da yace a lokacin Khaybara Abu Huraira ya fadi, sai ka je ka karanta tarihin Khaybara, yaushe aka yi yakin Khaybara, sai ka gano cewa shekara ta 7 ne. Sai ka je yaushe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je aikin Hajji, shekara ta 10. To tunda ka kasa hada hadisin Jabir da na Abu Huraira kai aiki da su, to yanzu ka ga wasabatal mutaakhiru, na ƙarshe ya tabbata kenan, dan wannan shekara ta 10, afwan wannan shekara ta 7, kaga ya nuna na shekara ta 10 din nan shine mutaakhir. To ya zama nasikh, wancan kuma ya zama mansukh. Ina fatar an gane. Allah ya taimaka. To sai malam yake cewa وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه. كنجكم وتمغنا وانا مغنا تنادى متكر مهم منش باشي دا جتكين هن يرغان ناسخ والمنسوخ صحابين دي جنكرت وجم مسلنت يبادى لاباري ونكما يبادى لاباري وان دي عالقاش مسلنت. مثالي أبو هريرة شكرا تبقى يا مسلنت. Abu Huraira ya yi musulunta shekara ta 7, amma Umar fa shekara ta 1 ya musulunta. Shekara farko ta fara da'awar musuluncin nake nufi da shi da ɗanshi Abdullahi dan Umar. To yanzu Umar zai iya bada labari. Idan Umar ya bada labari, sai Abu Huraira sai ya zo shi ma sai ya bada labari. To karka ce a'a. To tunda dai mun kasa ganewa, to Umar ya musulunta shekarar farko ta nubuwa ta annabci, wannan kuma Abu Huraira ya musulunta a shekara ta 7, ko kuma Jariru dan Abdullahi Al-Bajli, yawa Jariru dan Abdullahi Al-Bajli shekara ta 10 da musulunta shi kwanaki kadan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, wannan kuma farkon musuluncin kun ga akalla shekaru 23 da bambancin su. To kada wannan ya ruwaito kace tunda wannan shine karshen musulunta to nashi ya shafa wannan. Malam yace wannan ba ta daga cikin hanyoyin. Me yasa? Lihtimali an yakuna sami'ahu min sahabiyyin akhar, saboda ta iya yiwa shi wannan da ya musulunta daga baya din nan wancan labarin ya ji shi ne a wurin wani sahabin. Aqdama min al-mutaqaddim al-madhkur aw mithlihi, wanda mai yiwa shi da ya ji wannan labarin ya ji ne wurin wani wanda ya riga wancan da ake jayayya da hadisin shi din ma musulunta, ko kuma lokaci guda suka musulunta. Kamar Ibn Abbas yana jin hadisai da dama wurin baban shi. Kun ga wannan yana daga cikin marasilu sahaba kenan. Ya akan Ibn Abbas da Aisha suka bada labarin Isra'i da Mi'raji suna can suna wasan ƙasa. Aisha bata wuce shekara 3 ba, Ibn Abbas bai wuce shekara 5 ba, waɗannan kan ko yanzu da yara suka yi wayo za su iya bada labarin irin waɗannan abubuwan ne balle da to amma Aisha ta bada labarin Isra'i da Mi'raji Ibn Abbas ya bada labarin Isra'i da Mi'raji Abu Huraira ya bada labarin Isra'i da Mi'raji wa ajaban yaya Abu Huraira zai bada labarin Isra'i da Mi'raji lokacin yana can yana kristanci a ƙasar Yemen Isra'i da Mi'raji a Makka aka yi shi bai musulunta ba ma bai ma ji labarin musuluncin ba hatta iyayen gidan shi ma da suka kai mai musulunci su Tufailu su ma ba su musulunta ba a lokacin to yaya aka yi shi Abu Huraira zai zauna ya bada labarin Isra'i da Mi'raji yaya Ibn Abbas yana dan karami yaya Jabir yana Madina suna can suna maguzanci za su bada labari to ashe kaga ire-iren waɗannan suna bada labaran abubuwan da an yi basa nan amma in suka zo ba su faɗin waɗanda suka ba su labari sai kawai sai su faɗi abin dangas sai ka ji kamar suna wurin aka yi to sai a ce a yaya abin ya faru haka marasilus sahaba kenan wannan hujja ne a cikin ilimi za mu zo mu magana akan mursali za mu magana dangane da wannan idan sahabi ya ji daga wurin wani sahabi dan uwan shi tunda ba a tuhumar sahabbai in Aisha yau ta zo ta bada labari ga abubuwa yanzu sanda Aisha ta bada labarin nan abin da ya faru din nan ita fa ba ta da wayo fa sa'ad da take cewa lam aqil abwaya illa wahuma yadinani dina tace ni kawai tashi ne hankali ne naga iyayena suna addinin musulunci da ummu ruman uwata zainab da abubakar ubana tashi ne naga suna addini babana abubakar ya gina masallaci aka ce ya damu mutane da karatu da wa'azi sai ya rufe masallaci ya rufe duk wannan hayaniyar anya Aisha tana yar mutsula amma ita ba da labarin sai ka ji kamar a gabanta aka to yaya aka yi miwa mahaifiyarta ta bata labari ko mahaifinta ko yayarta Asma'u ko makamantan haka don Asma'u ta girma Aisha da shekara 16 so kaga ashe in ka fahimci wannan da kyau dan wani sahabi da ya musulunta daga ƙarshe ko wani ƙaramin sahabi ya zo ya bada labari wani dattijan sahabi ya bada labari aka ce wannan bashi daga ma'aunin gane nasikh wal mansukh ko kun gane wannan jama'a wannan nakta tana da muhimmanci a fahimce ta da kyau sai ya ce walakin in waqa'a at-tasrihu bi sama'ihi lahu min an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallama fayattajihu an yakuna nasikhan bi sharti an yakuna al-mutaakhir lam yatahammal min an-nabi sallallahu alayhi wa sallama shay'an qabla islamihi to ga kuma wata mas'ala yace sai dai idan karara wannan sahabin ya fito yace ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne to irin wannan hali zai iya yuwa nashi din ya zama nasikh amma fa da sharadin ita daya maganar shi daya hadisin da ake ganin mutaakhiri ne yazo daga baya to ya zama lam yatahammal min annabi sallallahu alaihi wa sallama shay'an qabla islamihi bai dauko bai karbo bai ji bai koyi wani abu daga wurin manzon Allah kafin musulunta shi ba wannan wata mas'ala ce ita ma za ku bi mu bashin ta ban san in tsaya tattauna ta nan da yawa amma zan dan yi bayani kadan ne don ku fahimci nan me nake so in ce ita ce in aka zo magana akan ada'i da hamli dauko hadisi da kuma bada shi musulunci sharadi ne wajen ruwaya amma ba sharadi ne wajen ji ba me ma'anar wannan maganar tawa kafiri zai iya jin hadisi yana kafiri ya ji hadisi in yana kafirin shi ya bayar ba za a karba ba amma in ya musulunta fa ya bayar za a karba labarin da ko hadisin da ya ji yana kafiri amma ya bayar yana musulunta bayan ya musulunta wannan suna nan da yawa gashi nan cikin sahihul bukhari hadisin karatun suratul tur yana kafiri yace ya zo yana dawafi yaji annabi yana karanta wat-turi shi kafiri ne dan suna dawafi su ma maguzawan makka yana dawafin ka'aba yaji annabi na karatun tur amma bai bada labari ba sai yaushe sai sa'ad da ya musulunta sai a karba to zamu bayanin wannan yanzu ba ita ce mas'alar mu ba to sai malam yake cewa to idan irin wannan ne to yanzu bai kamata ya zama mutaakhiri ba bai kamata a goga su ba a irin wannan rikici in har yana jiyo wasu riwayoyi yana kafiri ya bari yana musulmi, to ba za a gwada su da wancan wanda wancan ya bada labarin ya ji ba, domin ta iya yiwuwa a lokacin da yake kafirin nan da ya ji waccan magana, waccan da take karo da ita ita ma a lokacin Annabi ya faɗe ta ko kafin lokacin. Wannan fa yana buƙatar sai kun yi nazari da kyau za ku fahimci me nake nufi. Ko kun gane? Misali, wannan yana kafiri sai ya ji hadisi, sai bayar da hadisin bayan ya musulunta aka ce za a karba, to dukkan sahabin da yake irin wannan ne, to idan hadisin shi ya karo da sahabin mutumin da ake ganin shi kuma ya musulunta daga baya ko yaro ne karami, to yanzu ba za a yi da'awar nasikh wal mansukh a tsakanin waɗannan ba, domin wannan sadda yake bayarwa yanzu musulmi ne, ta iya yiwuwa shekaru 20 da suka wuce ne ya ji hadisin daga Annabi a lokacin shi bai musulunta ba. To kaga yanzu in ka ce za ka iya fahimtar mutaakhiri daga nan, to ai daɗaɗɗe ne hadisin amma ba da labarin ne na yanzu. Ko kun fahimci kuskuren da ake tsoro ya faru? To shi ne malam ya ce ban da wannan. Allah ya taimaka, wannan abu ne mai muhimmanci a kiyaye ainihin wato wannan. To da shi sai ce wa ammal ijma'u fa laysa binasikhin, ijma'i ko baya shafi hadisi, kada a ce ga hadisi ya ce kaza sai a ce ai an yi ijma'i akan an shafe shi, kasan akwai masu wannan. Sai yake bal yadullu ala zalika, sai dai ijma'i yakan yi nuni, wato yana daga cikin dalilan da za a iya hujja da su, amma ba wai a ce shi ijma'in ne ya shafi hadisi kaza ba. Wa in lam yu'raf fi tarikh fala yakhlu imma an yumkina ترجيح احدهما على الاخر بوجه من الوجوه من وجوه الترجيح المتعلقه بالمتن او بالاسم. sai dai daga cikin hanyoyin tarjihi jama'a, to hanyoyin tarjihin nan su ma yau ga sabon wajibul manzili. Ku je ku samu littafin ma'rifatun nasikh wal mansukh na al-imam al-hazimi ku karanta muqaddimar shi gaba daya. Allahu akbar, za a samu insha Allah. Tawakkalu ala Allah. Kun gane jama'a, hanyoyin tarjihi na hadisi, wato hanyoyin da ake bi na tarjihin hadisi wanda suka shafi matni ko isnadi, to idan aka bi waɗannan hanyoyi na tarjihi an fahimci wannan jama'a? Kurubuta ma'rifatun nasikh wal mansukh ko an-nasikh wal mansukh lil imami Abi Bakar al-Hazimi. To idan yayu an samu daya daga cikin hanyoyin tarjihi sai a yi, idan haka bata faru ba fa, to shine aka yi magana akan at-tawaqquf ko at-tawaqquf an al-amali bi ahad al-hadithain. Dun mun yi bayanan waɗannan jiya fa, yau kaman maiman abubuwa muke jama'a, amma akwai fa'idojin abubuwan kuma da muke son a gane insha Allah. Anan bari ni wani tambayin, wasu suna cewa in aka kai wannan makurar to hadisan gaba ɗaya sun zube, hukuncin kuma ya faɗi kenan, dan haka ba hukuncin? A'a, abinda ake nufi da tawakkuf shine sai ka saurara wa hadisan. Yanzu ba za ka yi fatawa da ko ɗaya ba kenan, za ka tafi kai ta bincike har ka gano inda Allah zai maka fatihi a kai. Misali, ku ɗauki littafin sifatus salat nabi sallallahu alaihi wa sallam, min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha, ta Sheikh al-Allama al-Marhum al-Albani, Allah ya gafarta mishi. A can wajen magana sallar witri akwai wasu hadisai da ya kawo waɗanda suke da sifatin salatin tsohon bugu ta da wanda ta kai kamar shekaru 20 da bugawa, za su ganda Albani da ya zo kan wasu hadisai sai ya tawakkufi, saboda dukkan yadda ya kamata din nan abi ya bi, to da ya zo kan sai ya tawakkufi. shine bayan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallar witiri yakan yi nafila kuma raka'a biyu sai albani yace to ya kasa gane yaya waɗannan nafilfili kuma duk hadisan sahihai ne bayan yayi witiri sai kuma yi nafila raka'a biyu to sai daga baya sai abin ya zo mishi shine in ka samu sabuwar bugu ta sifatis sala na faɗa muku wata magana tunda kasar yana shiga barin sake faɗi littafin sifatis sala da ake da shi yanzu a hannu talkhisi ne fa albani yayi kamar yara ne in ana soya naman sallah sai a dan kawa daidai a rarraba musu su haɗe yawo yawa don haka ba za ka ce ka ci naman sallah ba dan da ne aka yi dan dana ne fa albani yawa duniyar ilimi yawa wajen shekaru 50 da kaza da suka wuce wannan sifatis salati asali sunanta sifatu salatul kubra babba ce mujallada uku shine watan da ya gabata almajirin shi samir yayi mun waya yace an buga shi yau kwana biyu a lokacin yake cewa da buga yace kuma ya ware kofi da zai aiko mini insha Allah ina tunanin ma mai yawa sun zo da su kayan zare don zan je ina je zan dauko in har an zo da su ashahidul akbar ita mujalladi uku ce shi yasa Tidris Albani yana yawan faɗin haka duk zan yi karanta da littafin sai na faɗa haka saboda me saboda wani zai ga magana daga nan kawai sai je raddi akai wannan faɗan tsukurowa akai fa sai in ka je ka ga maganin inda aka daddala wuri tukuna sannan ka ga maganin abin da yake wannan sifatu salatul kubra mujalladi uku fa wannan ku kana ganin ta ahammata kake makale ta yar risala karama haka ba ma talkhis din ba to a ciki yace daga baya yace sa'annan daga baya sai Allah ya mai budi sai gane ma'anar wannan hadisin ashe bayan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi witiri sai kwanta waɗannan nafilfilin sai ya samu wani hadisi da ya fassara ashe wannan nafilar in daga baya annabi ya tashi da daddare an fahimta in ya tashi da daddare to sai wannan nafila raka'a biyu ashe ba yana yin ta ne mubasharatan ba hanyar da ya biya hada hadisan kenan in ba haka ba shi da kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku sanya witiri ta zama ita ce sallar ku ta ƙarshe to yayi sallar witirin ta zama ta ƙarshe hadisai duk sun tabbatar da haka sai kuma aka ce sannan sai ya salla raka'a biyu ashe wannan sallar raka'a biyu in ya tashi ce daga baya sai ya yi ta sai yace to kaga babu ta'arudi tsakanin abubuwan guda biyu ina fatar mun gane mas'alar tawakkuf din nan jama'a kafin mu kai gare ta dan tana da muhimmanci barin warware mana wani iskali jiya da muka dan tattaba lokaci ya kure mana tare da cewa ma abin bai shiga kasar ba ita ce gade hadisai guda biyu ka iya hada su to ka huta ka kasa hada su ka gane tarihi sai ka tabbatar da nasikh wal mansukh idan babu tarihi aka ce sai tarjihi ko to tarjihin nan shine wannan littafin na Hazimi gashi jama'a kun ganshi al-itibar fi an-nasikh wal mansukh min al-athar gashi nan al-imam al-hafiz Abu Bakar Muhammad ibn Musa al-Hazimi al-Hamdani mutumin kasar Iraq Baghdad sannan sai abokin zamanin shi kuma abokin shi al-imam ibn al-jawzi ikhbar ahli ar-rusukh fi al-fiqh wa at-tahdith bi miqdar al-mansukh min al-hadith gashi al-imam abdurrahman ibn al-jawzi tunda muna karatun ilimin hadisi ne ga wata fa'ida kafin mu kai inda zamu tattauna ta don munasaba ta kama ita mun mutane suna rikicewa tsakanin ibn al-jawzi da ibn qayyim al-jawziyya to ku bambance ibn qayyim al-jawziyya baban shi director ne na wata makaranta mai suna darul hadith to qayyim ma'anar shi shine director da larabci qayyim director to ita makarantar darul hadith amma asalin sunan da tafi shahara ita ce al-jawziyya al-jawziyya to sai ana cewa baban shi qayyimul jawziyya qayyimul jawziyya director makarantar jawziyya to shi sai in aka zo sai a ce ibnul qayyim asa alif da lam kawai ibnul qayyim asa alif da lam shikenan dan director ko kuma ibn qayyim al jawziya dan director jawziya kun ji dalilin nashi shi kuma wannan abdurrahman ibn al jawzi bishiyar goruba ce a tsakiyar gidansu gidan kakan shi shine ake dangantawa malam abdurrahman al jawzi na gidan mai goruba dan haka da bambanci wannan al jawzi wannan al jawziya abdurrahman ibn al jawzi ibn al qayyim al jawziya ku bambance domin abin yana shigewa hatta masu buga littafi suna shirme sai su dauki littafin ibn al qayyim sai su buga sunan abdurrahman jiki su dauki wancan su buga kamar littafin akhbarun nisa na abdurrahman ibn al jawzi ne kawai sai naga wata nuska a kasuwa an sa ibn al qayyim nace kaga wannan ya kamata a kai shi kotu ai gware da gaske bai cancanta ya buga littafi ba Allah ya kiyaye wannan littafin gashi a hannuna ikhbari ahli rusukhi fil fiqhi wa tahdith bi miqdar al mansukh min al hadith na malam abdurrahman ibn al jawzi Allah ya gafarta mishi to waɗannan littafan jama'a za ku ga wani irin tsari da muke bi muna karatun mustalah al hadith haka ake karantar da ilmomi na usul dan yanzu mu ba karatun hadisi muke ba karatun fiqhi muke ba ana karatun ilimi ne na usul to ilimin usul in ana karatun shi jama'a haka ya kamata a yi littafai kuma da ake bada hujja da su ka'idar ita ce duk mas'alar da aka zo karantar da kai in aka gama bayyana maka ita ka fahimce ta sai a gaya maka littafan da suke su ne abin dogaro a wannan fagen to kana da zaɓin ɗayan abu biyu ko dai ka je ka siyo su in ka siyo su fa ba zuwa za ka yi kai ado da su ba zama za ka yi sai ka karance su duka in ba haka ba zaɓi na biyu sai ka je kai aro in baka da hali ko photostar kun ga ashe wannan ya buƙatar da a samar wa da ɗaliban ilimi maktaba ilmiya kenan ɗalibai su zan suna da wani ƙaton library inda za su dinga zuwa suna bincike sai dai ya lalasaf wannan gatan gaskiya malamanmu da masu kuɗinmu da hukumarmu ba taimana ba to ya rage ko dai mu ɗaliban ilimi mai wa kanmu ƙiyamul layli in ko ba haka ba ba ruwan kowa da kai ina tabbatar muku za ka yi ta jin haushin mutane ne malamai sun ƙi muku masu kuɗi sun ƙi muku gwamnati ta ƙi muku haka har tsufa ya kama ka amma ku tashi ku yi wa kanku in kun samu kuɗi ku sai in kuka karanta kuka zama malaman lokacin za a nemo kuma a ce za a yi muku amma wallahi in kuka zauna kuna ta kwafa yana shiga yana abin da ya sani amma fasa sai riga ka je ka sai littafi in ka sai alawaya sai ka sa ba wanda zai ce tube amma ɗalibin ilimi jama'a ina tabbatar muku da cewa in aka karantar da kai ilimin mustalahul hadith ko usulul fiqh in baka tara littafai ba to gaskiya kamar soja ne aka gama training din shi gaba ɗaya aka jefa shi filin yaƙi kuma babu bindiga ba dai Chinese zai ba kwambe zai yi ba to abin da yasa wato matsalar take faruwa mutane sun kasa gane yadda ake karatun ilimin mustalahu ilimin mustalahu ba irin karatun fiqh ake ba tare da cewa karatun fiqhun mu ma da ake nasoro idan za a yi shi yadda ya kamata shi ma duk matsalan aka zo za a tsaya a tattauna ta sannan malami ya ba ku wasu maraje wasu littafai sai ce ku je ku yi bincike ku faɗaɗa ilimin ba wai risala nan ne in ka fahimta shikenan a'a so ake in aka zo aka karanta wata mas'ala a cikin risala da ya ce haram ba ta haramtar da ko halal ne ko wata mas'ala makamanci ya haka ishara akan zina da aka yi da mace ba zai sa idan har abada ba za a aure ta ba za ta iya idda a tuba sai a aure ta da matsaloli irin wannan sai tumɓuko muku hadisan da aka yi hujja da su akan wannan babu ya fayyace muku yadda matsalar take ya kawo muku mazhabobin malamai amma ana yin wannan ne bayan ka fahimci nassin fiqhun da ake koyar da kai tukuna sannan aka budada maka sai a ce to tafi ka karanta littafi kaza tafi ka karanta littafi kaza wallahi haka aka yi ta mana shi yasa littafai da kuka ga mun tara ba rana ɗaya muka tara su ba a yau an karanta da kai kaza an aka faɗi littafin sai ka je sai ka siya kana nan in ka siya sai kuma ka karanta sai zan kana tara karatu kana tara littafi to sai a ce yaushe tarin tafan wai jira ake a ga jirgin sama yana ta zuwa yana sauke maka littafi a'a da dide din nan kana fiye to sai ya zama idan matsala tana tasowa dama kana nan akan basira kenan akan ta kasanta kana kuma da littafai da zaka iya koma zuwa gare ta amma wallahi irin yadda ake karantarwa a kasan nan ba ni ganin ana da idadin du'atu ba a da idadin ba'isin ba a tattalin malamai da za su yi da'awa ba a tattalin malamai da za su yi bincike in matsala ta taso shi yasa duk matsala in ta taso ƙarshen ta kafin kwana bakwai sai ka ji wani ya fara cewa to kada abuwa na sallah dan ya ce kaza saboda dukkan su zaka tara su za a ce za a yi taron malamai akan me akan kaza in ka bincike su kun taba sanin wani abu akan abin zai ce a'a to ku je ku yi bincike zai ce shi bai san ina zai bincika ba ya zai bincika dan ba a koya mai ba to tsarin wannan karatun jama'a muna yi ne ina kawo waɗannan littafan don kamar yadda nake cewa gashi malamin ne yake cewa ya za a samu duk sai da na tsuntsunto littafai ire-iren waɗannan na tawo da su garin nan ɗaya biyu don misali ya kai nuna muku in yanzu in aka zo ku sai ku je sai ku yi photostat yanzu kamar wannan muqaddima da nake cewa ta shi malam Hazimi gata muqaddima ce wadda sai da ya faɗi wajen fuskoki kusan guda 50 da ake bi na tarjihin hadisi to fa ma kana hadisan yuftara ba wai zancan banza ne kawai aka a'a so ake yi ka je ka karanta shi gaba daya kuma ba abin da zai hana ka karanta shi dan ka sai jaridar punch ka karance ta duka ka sai weekly trust duka ka karance ta wanda ƙarshen ta duk sama'una lil kadhibi ne kake yi to nan tabbas ne ilimi ne zaka je karanta yanzu wannan kamata yace aje ai photostat gashi tun daga muqaddimar mai littafin har abin nan din gaba daya sai da ya kawo alwajhul khamsun fuska ta 50 fuskokin da ake ji ake tarjihi tsakanin hadisi to ina son ne dan dandana mana kadan mu ji guda biyu ko uku ku ji yadda abin yake amma fa kafin nan bari ku ji wata magana da yayi a cikin muqaddima yace ga wani asari da ya karbo daga sayyidina Ali cewa marra Ali radiyallahu anhu ala qas sayyidina Ali ya wuce wani yana wa'azi faƙala sai yace ta'riful nasikh min al-mansukh ka san hadisan da suka shafe wasu da waɗanda aka shafe qala la yace a qala sai Ali yace halakta wa ahlakta ka halaka kuma halakawa kake ka bata kuma kana batar da mutane to gashi haka ibnu mas'udin ma haka ta faru gare shi ibnu abbasin gashi nan shi ma aka ce marra ibnu abbasin biqasin yaqussu ibnu abbasin ya wuce wani mai wa'azi yana wa'azi farakadahu bi rijlihi sai yasa kafa ya harbe shi haka yace mishi tadri man nasikh min al mansukh ka san nasikh da mansukh qala sai yace wa man nasikh min al mansukh menene ko ma nasikh da mansukh qala sai yace wa ma tadri man nasikh min al mansukh baka ma sani ba qala la yace ban sani ba qala yace halakta wa ahlakt ka halaka kuma halakarwa kake malai yace wal asaru fi hadha al bab takthuru jiddan wa inna ma awradna nubdhatan minha li ya'lama shiddata itina'i sahaba bi ma'rifati an-nasikh wal mansukh fi kitabillahi ta'ala wa sunnati nabihi sallallahu alayhi wasallam iz sha'anuhuma wahid yace zantutuka da suka zo daga sahabbai suna da yawa mun kawo kadan ne dan ya zama misali yace ba dan koyo ba dan ka gane sahabbai sun ba da muhimmanci game da sanin nasikh wal mansukh game da ainihin alqur'ani da ainihin hadisi ina fatar an gane wannan jama'a to wannan kenan to bari ku ji kadan daga abubuwan da malamin yake cewa bayan da ya kawo yace wa wujuhut tarjihati kaseera ana azkuru mu'zamaha yace fuskokin da ake bi ake tarjihi in hadisai biyu suka rikice maka suna da yawa amma zan ambaci mafi girma daga ciki ko mafi yawa alwajhul awwal fa mimma يرجح به احد الحديثين على الاخر كثره العدد في احد الجانبين وهي مؤثره في باب الروايه ان aka ce nan manyan malamai ne suka ruwaito wannan hadisin su 10 nan kuma manyan malamai ne su 2 to yanzu kaga anan sarkin yawa yafi sarkin karfi kaji ɗaya daga cikin wujubut tarjih din nan fa ina dan tabuwa ne sama sama kawai don misali nake yi الوجه الثاني فسكا تبي إتكما يتي أن يكون أحد الراويين أتقن وأحفظ نحو ما إذا اتفق مالك بن أنس وشعيب بن أبي حمزة في الزهري karfin hadda iya karatu gogewa sai yace kamar Imam Az-Zuhri malami ne yana da almajirai guda biyu ɗaya Malik ɗaya Shu'aibu to in aka samu sabani tsakanin riwayar Shu'aibu da riwayar ainihin wato Malik to sai yake cewa anan za a gabatar da Malik fa inna Shu'aiban domin shi Shu'aibu wa in kana hafizan siqatan ko da yake hafizi ne mahaddaci ne amintacce ghaira annahu la yuwazi malikan fi itqanihi wa hifzihi ba zai daidai bai daidai da Imam Malik ba wajen iyawa kwarewa gogewa da karatu da kuma haddashi wa man itabara hadithahuma wajada bainahuma bawnan ba'idan wanda duk ya lura da hadisan Shu'aibu dan Abi Hamza da Malik dan Anas mai mazhabi zai ga akwai tazara mai girma tsakani amma dukkan sahafizai ne to in aka samu daya ya ruwaito kaza daya ya ruwaito kaza an samu sabani to anan yanzu kuma za a lura da waye yafi sai a karkata zuwa gaba kamar wannan riwayar a Bukhari take wannan a Ibn Majah take to kun ga tazarar ta yi dan haka sai a karkata ga ta Bukhari alwajhu salis fuska ta uku an yakuna ahadur rawiyaini muttafaqan ala adalatihi wal akhar mukhtalafan fi daya mai riwayar hadisin da ya rikice mana dukansu bayan mun tabbatar ingantattu ne daya yanzu duk malamai sun hadu akan cewa shi din nan mutum ne wanda babu tantama ko kadan a dangane da haddashi daya kuma malamai sun yi sabani sai dai mafi ingancin magana shi mutumin kirki ne amintacce ne dan haka muka saha hadisin shi to in aka samu karo tsakanin riwayar shi da wancan da ba a yi sabani ba sai a karkata akan ainihin wannan ina fatan mun gane to gashi nan dai waɗannan na dan tabo mana ne jama'a kafaratun min buhuri tarjihat ido ne nan na dan iso mana dan haka za a je a photo start za a karanta wannan to kaga daga nan zaka gane magana da na faɗa shekaran jiya daga malam Suhunun da yace lahallahu alfaqar Allah wadaran talauci yanzu ba dan talauci ba wannan kawai zuwa za a yi kasuwa a je a siyo kowa ya je ya siyo domin wannan ba zai wuce riyal 15 ba riyal 15 nawa ke ko na riyal naira 40 naira 40 so 10 naira 100 naira 600 kenan gaba daya to yanzu ko akwai shi a kasuwa mutum nawa ne za su iya siye 600 kullum muka karatu nan sai an faɗi littafin da za a siya ba zai gaza 2000 ko 3000 to zaka ga dalibai a Makka ko Madina haka za ka ga kullum da yamma sai ce yau an yi karatu ne an karantar da kaza sai ga sun je suna siyo littafai katan katan sai je suna karatu sai ga yaro dan shekara 25 ya zama babban malami to in muka je Saudiya shine sai muna ganin su muna mamaki shekaran shi 25 ya zama malami mun kuma sai ka tsufa hakura sun zube duka ka tafi kana barin jiki sannan za a yadda ka zama malami saboda an san wahalar kasar haka ne ko ba haka ba shine factor din shine talauci shi yasa Allah ya ji kan Alhaji Haruna dan ja wani dattijon ahlus sunna a Zaria yau shekaru wajen 30 yake da wannan fikira a kwakwalwar shi aka zo aka yi wa'azi aka rinka hujja da littattafai yace a nemo malamai yace muna so waɗannan littattafan a tafi kasan Makka a je a siyo su jirgin sama guda yace a zo a bude library yace muna son yaran mu na Zaria ku karantar da su su karanta littattafan nan gaba mu ma su rinka fadin littattafan nan shi tunanin shi kenan wallahi bai wuce wata uku da magana ba sai Allah ya daura shi gaskiya ahlus sunna gaskiya a jihar Kaduna dai ban san irin shi ba har yau Alhaji Haruna dan ja har yau ban san irin shi ba a ahlus sunna dai wanda da gaske sunna yake taimakawa da kudin shi kuma da gaske yake yi to amma abin da kace ahlus sunna ba su da kudi ba da kudi amma dole a san ina za a sarrafa gina daliban ilimi gina al'umma ne gina daliban ilimi gina al'umma ne saboda in aka gina su to komai zai gyaru jama'a amma ba kasa babu daliban ilimi to gaskiya saboda Allah wannan kasar ta mutu saboda ba ta da mustakbal kamar a ce gari ne ba makaranta islamiya ba ta boko ba wurin koyon sana'a ya sai gudun hijira daga wannan garin kawai Allah ya kiyaye to jama'a kun ji wannan kun ji littafan nan guda biyu don haka ya kamata ku same su Ibn al-Jawzi a cikin wannan littafin nashi shi ma yana buga misalan abubuwa ya kawo su daya bayan daya ya bayyana yadda wajihin yake sannan ga wani littafi wanda shi kuma fawaid din da ke cikin shi tare da tahqiqin shi kamar ma kace sun fi na al-Imam al-Hazimi shi kuma rusukhul ahbar في منسوخ الأخبار للإمام أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم ابن عمر الجعبري أنغاني المتوفى سنة 32 هجرية دراسة وتحقيق الدكتور حسن محمد مقبولي الأدهل لنيل الدرجة العالمية العالية الدكتورة تسسني ونما لدي تحقيق ون اللتافي to a mukaddimar shi din ya zubo ilimi dangane da abin da ya shafi ilimi na nasikh wal mansukh to kun ga duk waɗannan ana buƙatar su wallahi musta'an to har yau fa ba a bada assignment din yau ba fa wannan duk marare ne ake yi jama'a akwai assignment din yau da nake so in bayar insha Allah ta'ala amma ina so ne in cike mana da wata magana منسوخ الأخبار زرفين علمي نمن يما لمن الأخبار حبر حبر الأمة تقول لما جانا التلوشي جانا جماعة ينزب عدن التلوشي ودو ودن التفاع أكويف أكان سيدي نا كمبيوتر ودن التفاع قبات أكويف أكان سيدي نا كمبيوتر دي كنسو كان هذا كمبيوتر كاغن كسامو كوشي كينا عند الله جفاتي aka iya bude aka karanta kai printing kuma duk kuma muna nan da sijinan insha Allah ta'ala Allah ya taimaka bari ku ji wata magana da nake so in karanto mana daga Imam Ahmad ibn Hanbali da kuma Ishaq dan Rawiya wanda al-Imam al-Hakim ya fade ta a cikin littafin shi na ilimin hadisi mai suna Ma'rifatu Ulum al-Hadith yace a shafi na 60 innal 'alima idha lam ya'rif as-sahiha was-saqima والناسخ والمنسوخ من الحديث لا يسمى عالما يتي للي مالني إذن أربي سن حديثي إنغنتتو دواتن دبا إنغنتتو بأنام فا باوي سن حديثي كبا إنغنتتو ماني أذاك إيا تاتي حديثي يضم صحيحي يضم با صحيحي باك إيا غانا ونا سنن باك إيا غانا كذا ناسخيني كبا با منسوخي واني كا إيا ونا أيكي yace to in dai har malami bai san ilimin ware sahihai daga waɗanda ba sahihai ba bai san ilimin ware nasikh daga wanda yake mansukhi ba yace ba a kiran shi malami matsala ke Allah ya kiyaye to jama'a assignment din yau littafin adabul zifaf fi sunnatul mutahhara na malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani nake son ku dauka ku je ku binciki wata mas'ala dangane da nasikh wal mansukh dinnan da kuma mas'ala ce dai har wayo dangane da tarjihin hadisai ban san manta wacce mas'ala da nake cewa tana da matukar muhimmanci wadda jiya da Allah ku tuna mini ko da mun abin nan mas'ala da muke magana akan da ya ake samun da eh muna son ta shiga cikin kasar insha Allah bari in karasa wannan matsalar goal jama'a ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ingantaccen hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata ya halatta su sa gold da alharimi zinare zinare da silk silk shine alharimi ya halatta mata su sa gold ma ya halatta mata su amma maza yace haramun ne hadisi ya tabbata akan haka to sai kuma ga wani hadisi manzon Allah ya ga yashi ita kuma da sarka ta zinare yace Fatima zaki so a ce Fatima yar manzon Allah da sarka wuta sai ta ce a'a sai manzon Allah yace to ki cire sai ta cire sai ta je sai ta sayar sai ta abin nan sai ta sai bawa ta yanta manzon Allah ya ji labari yace ya gode Allah da Allah ya kwace yashi daga wuta yanzu wannan ya nuna kuma sanya zinare ga mata haramun ne ga kuma wancan hadisin kuma ya ce halal ne har annabi ya ce wanda dukke sanya sanya wa masoyiyarshi warwaro na wuta to ya sanya mata warwaron zinare wanda ke sanya sanya wa masoyiyarshi sarka ta wuta ya sanya mata sarkar zinare to yanzu duk waɗannan hadisai ingantattu ne sun ce zinare haramun ne waɗannan sun ce zinare halal ne ga mata fa waɗannan hadisan Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya tattaro su a nan cikin ainihin wato littafin shi Adabu Zifaf fi Sunnatul Mutahhara shi sai ya tabbata akan cewa haramci din shine abin da yake tabbatacce hatta akan ainihin su mata din. Dan haka a ƙarƙashin wannan magana tashi sanya zinare ga mace haramun ne, amma fa zinaren da ya zama muhlaq, wanda yake kewayawa, wanda ya zagaya wuya, ko in dan kunna ne wanda yake da round irin na bari-bari da shuwa, ko kuma abin hannu, ko zobe, ko sarƙar da za ta kewaya. A ƙarƙashin haka sai dai kamar yadda ya gaya wa Ummu Salama shi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sai ta samu sarƙa wanda ba ta zinare ba, sai a yi mata kala ruwan zinare, sai ya zama kwaɗan na gaba nan, shi sai iya zama zallan zinare ɗin, tunda shi ba round bane. Haka dan kunna in wanda za a sa ba round bane, to haka to shi Nasir bin Albani sai tafi akan waɗannan hadisai, suna nan mahkumai ne waɗanda za a aiki da su ba mansukhai ba, sai dai ya hada su da waɗancan. Hadawar da ya shi ne waɗancan hadisan suna magana akan halaccin zinare akan umumi ga mata, amma waɗannan suna magana akan haramcin halaccin, to ga irin waɗanda suka halatta ɗin wanda bai da rawun, amma wanda yake da rawun to haramun ne, sai ya hada su ta haka. To sai wasu malamai suka yi ca akan shi, to garin ba da ansa ne fa ya zubo waɗannan abubuwa na ilimi. To abin da nake so in ce don Allah, wanda duk bai san matsalar nan bai je bincike tukuna, saboda kamar yadda nake matsalar, wallahi a daina ɗibo irin wannan matsala ka je ka ce malam me za ka ce game da kaza, wannan fatawa ce irin tambaya ce irin ta awam. Ɗaliban ilimi ba su haka. Ɗalibin ilimin ya zo zai ce ne ala gafata malam me bayani akan kaza, malami sai ya gama mishi sai ya ce to a faɗa mai littafin da zai je duba. Kamar yadda na faɗa, za a je a faɗa mai ne ya je duba duk abin da bai fahimta ba, anan kuma sai ya dawo ya tambaya. Amma wanda yake ami zai bauta wa Allah, ba ruwan shi ba ɗalibin ilimi ba ne, shine in ya zo sai ka ce mai to ga inda aka kwana kawai. Amma ɗalibin ilimin ya zo wurinka ka haɗo mai bayanan gaba ɗaya, sai ka ce to kaga waɗannan eh tafi sai bayan wata guda an ganka je ka karanta. In ya ce bai da lokaci, to baka da lokaci, niya nake da lokaci. Kuma yaya za a yi kai nan da shekara kaza ka zama malami madadina in kai baka karanta haka ba? Ni wahayi aka yi ni ba karanta ne, kai ma je ka karanta. Dole a ƙarfafa ɗaliban ilimi akan haka jama'a. Amma ɗaliban ilimi a Najeriya yanzu kawai sai mutum ya zo ya ce maka alaga mata mala ina hukuncin karanta aikin law, in ka ce mishi halal ne sai jayya da kai, in ka ce mai haram ne sai jayya da kai, amma ɗibin ta tafai ka ce kaga waɗannan eh to ga su nan da kawai karanta. In ka karanta ka zo mu munakasha mu tattauna sai mu fahimci ina aka kwana. Amma duk abin da ka faɗa mishi bai san kimar abin ba, domin ne ya ɗan san wasu abubuwa na addini da zai iya kawo hujja, ai Qur'ani, ai aya kaza, ai hadisi kaza, ko to ai jayya za ku yi kawai. Shi yasa kaga yau ake ta jayya da matasa a masallatai in ana wa'azi, sai zo sai ce alaga mata malam me hukuncin kaza, da ka ce mishi haram ne sai ce to ai ga hadisi kaza, ce kaza a yau da can ka san da hadisin ka zo ka tambaya. To kaga tun farko kai malamin in ka san shi ɗalibin ilimi ne ka amsa mai, ka ce mai same ni a gida sai mu tattauna, sai ka je ka bashi littafai in kun tattauna ya je nazari. Amma a wannan alhajin birni ne ko kuma wani yallaɓai ne yana son ne yanzu shi kawai fatawa yake nema, zakka ce zai fitar yaya, ana zakkar kaza ya ake, sai ka ce to ga yadda ake ga yadda ake. Don duk yadda ka faɗa ma shi ba zai ce to ai kuma kaza, hadisi kaza, aya kaza ba. Kun fahimci bambancin da nake magana? To ya kamata mu fahimci wannan. Don haka yanzu wannan matsalar ina son ku je ku karanta a inda ya kawo ainihin wannan babu, yace tarkul ahadith li adamil ilmi biman amila biha wa jawabuhu. Wasu sun bar waɗannan hadisai ne suka ce ai su ba su taɓa sanin waɗanda suka yi aiki da su ba, waye ya taɓa aiki da wannan hadisi sai da malam ya kawo. Abu Huraira har yana da wata ƴa ane mata gori, to ai ke ubanki baya sai miki zinare kina sawa, ubanki talaka ne, yace ki ce ƙarya ne, ya nemin tsoron wuta ne, azaba ce bai san shi. Sai malam ya ce to ga hadisi nan, in dai kana neman waye taɓa aiki da shi. Sannan ya ce raddul ahadith bi fi'li Aisha, ba a cikin mawafa an ce Aisha tana da wasu marayu kaza 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 kaza, nan ma sai dai ba da ansa akan haka. Sannan taqyidun akhar lil hadith wal jawab. To inda nake so ku karanta din wanda yake shine maudu'in bahasin mu, da'awa naskh al ahadith al mutaqaddima wa ibtaluha, da'awar cewa hadisan nan an shafe su, da kuma ainihin wato yadda za a bata wannan da'awar. gashi daga shafi na 246 a cikin wannan littafin, shi ma sai da ya ishara zuwa ga littafin al-Itibar. To kun ga waɗannan abubuwan jama'a, wallahi bukata ake kaje karanta. Wato wannan ma fa gaskiya da abin da ya kamata a ce maka tafi kaje karanta littafin kawai, gaskiya saboda Allah. Kuma a hakan din ma ban ga dalilin da yanzu ma ba za ka je karanta littafin, domin in ka je wato za ka ga kamar an matsa maka ne yaya ka karanta kaza ka ba za ka rude ba. Ai dama an ce ajin na musamman ne, in baka dahu ba baka shigowa aji. Yawwa, to kun ga gasunan. To waɗannan abubuwan duk in ana so sai a je a yi photo star kamar wannan din, iyakan wannan din da nake so ku karanta za ku karanto su insha Allah. Duk waɗannan abubuwan fa da nake cewa ku karanto, za mu samu lokaci na munakasha, za a samu a tattauna a tattauna a zo a tattauna matsalolin dan a san ina aka kwana ina aka tashi. Ba wai abin da mai littafi ya rubuta dole shine mu ma za mu kwana akai ba, mu ma za mu tattauna mu ji mu ma muna da dan wani abu za mu lalabo ko kuwa abin nan. Ina fatar an gane. Allah ya taimaka. Matsalar da nake so in ƙara fara ita kar manta insha Allah akan tawakkuf da malam yace, wanda ita ce matsalar da za mu kwana akan ta insha Allah. Nace da ya ake samun da a cikin shari'ar musulunci. Wasu malamai suka ce ana samun ɗa ne da aure ko kuma mallaka ta baiwa, shine in ina da mata idan ta haihu wannan ɗa nawa ne, in ina da baiwa in ta haihu wannan ɗa nawa ne, idan nayi musu ɗa nawa ne sai ai li'ani, shine shari'a ta ce. Wasu suka ce ana samun ɗa ne da jini, wato in dai har jinin ka ne kai kai cikin ga baiwa kaza ko ga mata kaza ko ga budurwa kaza ko da ba da aure ba, to tunda dai jinin ka ne to ya zama ɗanka. To shine wannan matsalar, yanzu akwai hadisai guda biyu waɗanda malamai suka kakara waɗanda waɗannan matsalolin zaka ji su haka ne. Amma in ka tafi kana karanta shari'ar musulunci, in dai har ana karantar da ku shari'ar, yana daga cikin matsalolin da ake kawo muku saboda kuna samun kanku a cikin rassanta, shine matsalar gado da matsalar aure. Za ta taso wane ya rasu, sai kawai sai a zo da wani ɗa a ce gashi ɗan shi ne, sai ɗan ƴaƴan shi da dangi da saura su ce ba su san wannan ɗa ba, sai matar ta je san da ya je yawon shi gari kaza lokacin ya je mata ciki ta haifi wannan ɗa, don haka yanzu ya zo a bashi gado. To yanzu ita tana da awar wannan ɗa na wannan mamaci ne saboda ruwan maniyyin shi ne, amma ita kanta ta tabbatar da ba ɗa ne na aure ba. To yanzu a wurin ta kenan tana ganin ɗa yana tabbata ɗa saboda jini. To wani alƙalin ya yarda ya bayar, wani ya ce ba zai bayar ba. To kowace matsalar tana da hadisanta ingantattu a cikin Bukhari da Muslim. Shine sai nace matsalar farko hadisin ainihin baban Sauda mai suna Zam'atu yana da baiwa. Yana da baiwa sai kanin Sa'ad ibn Abi Waqqas ya lallaba sai ya mata ciki. Da ya mata ciki sai kwanta zai rasu, sai ya kira yayan shi Sa'ad dan Abi Waqqas yace idan na rasu baiwar Zam'atu da take da ciki to cikin nawa ne, sai ka je ka dauko dan mu ne. Shi kuma Zam'a mai baiwa shi ma ya kwanta ya rasu, da ta haihu sai dan gidan Zam'atu sai ya ce wannan ɗa da baiwar ubana ta haifa ƙanina ne, don ta haife shi a gidan ubana. Shi kuma Sa'adu ɗan Abi Waqqas ya ce wannan ɗa nawa ne, don ƙanina ne ya yi cikin. To yanzu kaga kowa yana da'awar ɗa nashi ne, wannan yana da'awar saboda mallakar uban shi ce, kaga tafiya ɗaya da aure kenan. Wannan yana da'awar jinin ƙanin shi ne don shi ya yi cikin. Da suka je wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai Annabi ya ce al-waladu lil firash wa lil ahir al hajr, ba na mai gida ne, na mai miji, miji da kuma mai baiwa, wanda ya zina kuma sai a jefe shi. Don haka kai yanzu Zam'atu ka dauki wannan da kanin ka ne. In ka dauki wannan da kai kuma Sa'ad ibn Abi Waqqas ya cancanta a hukunta dan uwanka ne, to amma tunda ya rasu to matsala ta kare, don haka tashi ka tafi. To yanzu sai wasu suka goyi bayan wannan hadisi cewa ɗan da aka haifa ta hanyar aure ko ta hanyar baiwar da aka mallaka kadai yake gado. To shi kenan. Amma sai Annabi ya faɗi wani hukunci, ya ce wa matar shi Saudatu wadda baiwar ubanta ce ta haihu, sai ya ce wannan ɗan ba ɗan ubanta bane kenan, ba ƙaninta bane kenan,
sai annabi yace amma tunda shubuha ta shigo ciki to ta rinka sa hijabi tsakaninta da shi kar ta saki jiki da shi kamar yadda za ta saki jikinta da kaninta wanda ba shubuha to ku rike wannan magana to da aka tafi kuma sai wasu suka ce su ma alƙalan ne ko malamai ne na shari'a na fiqhu su ma sai suka ce a'a wannan da ne na wancan wanda ya cikin don haka idan mutum ya cikin shege ga wata mata ta haihu in an tashi raba gado za a raba har da wannan dan shege dalili sai suka ce hadisin Bukhari da Muslim hadisin Juraiju Juraiju ne bawan Allah ne cikin bani Isra'ila sai ya taso anguwar su duk mutanen banza ne sai ya fita bayan gari ya je gina masallaci yana ibada yana harkokin shi su kuma suna iskancin su a cikin gari ran nan sai mahaifiyar shi tazo tana neman shi yana sallah ta kira shi bai ansa ba ta juya ta tafi ta sake kwana na biyu kwana na uku har zuciyarta ta yi zafi sai take ya Allah ni na haifi dan nan da ciki na amma ya min wulakanci kwana uku ina kiran shi baya ansawa ya Allah kar ka dauki kiran shi har sai yayi arba da karuwai sai ya hadu da karuwai sun mai sharri Juraiju yana sallah ya ji wannan kalmar san da mahaifiyar shi ta fadi Juraijun nan sa'ad da uwar ta fara kiran shi tun kiran farko sai daga hannu yana roƙon Allah ga uwa na kira ga sallah din nayi sai iji zuciyar shi ta natsu ya ci gaba da sallah da mas'ala ta kai haka sai Allah ya karba addu'ar uwar shi akan shi sai bani Isra'ila suka yi taro cewa Juraiju ya kaurace mana yana kyamar mu dan haka zamu magane shi a wurin taron sai wata karuwa ta ce ku bar shi zan yi magane shi ya za ta yi ta ce a bar ta kawai idan la'asar ta sai ta wanka sai ta shirya sai a ga ta tafi hanyar da masallacin Juraiju yake kuma kowa ya san ba gari ba gida ba gidan kowa a wurin sai masallacin Juraiju ashe ta samu wani mai kiwo ne in ya je gama kiwo sai dawo jikin masallacin Juraiju ya kwanta sai ta je ta hada kai da shi in ya zo da daddare ya zuba awakin shi sai ta je ya lalata da ita amma da la'asar sai a ga ta tafi ina za ta tafi a ce to ina ne kuma nan a sai dai kowa sai to sai aka fara shakkar Juraijin nan ko dai dama aikin banza ya sa ya wancan masallaci ba ibada ba ran nan sai mace da ciki sai aka ce dama an san a aika za ka za irin zancen zan nan da nan sai aka ce aje a kamo shi da aka je aka kamo shi ana zuwa sai aka samu yana sallah aka kira shi bai ansa ba sai aka bada dokar a fasa masallacin da ya ji an fara fasa masallaci sai ya tsaya ya leko yana lekowa lafiya sai suka jawo shi suka yi mishi duka yace mene muku aka kai shi wurin sarki aka ce wannan mata gata ta haihu ta ce danka ne aka ce sai murmushi sai yace aje a kira mishi uwashi ya tuno waccan magana da ta yi mishi da aka kira ta sai yace to in nake kika yi min addu'a na shiga wannan halin sai ki sake min addu'a in fita sai ta ce ya Allah ka fishe shi sai tashi ya Allah ya salla raka'a biyu sai addu'a dai addu'a sai yace a kawo jariri da aka kawo jariri sai rike shi sai ya tsikari cikin shi yace ya babu Usman aboka kai jariri waye ubanka yaro sai ya bude baki yace ra'il ghanam ne kiwon awaki to dama annabi ya kawo hadisi ne yace babu yaran da suke magana a cikin tsumman goyo sai guda uku annabi Isa sannan sai wannan na Juraiju sannan kuma sai ya kawo cewa wata mace wata ran tana tafiya da danta tana bashi nono sai ta ga babban mutum ya zo yace wa a dabba ta ce oh Allah ka sa dana ya zama irin wannan sai yaro yace a Allah kada ka sa an zama irin shi sai yaro ya koma yana ci gaba da shan nono sai tana mamaki kai ana addu'a ka zama babban mutum kuma can sai aka kawo wata kuma baiwa ana dukanta ana sarqati wa zanaiti ta yi saka sai tana hasbiyallahu wa ni'mal wakeel sai ta ce oh Allah kar ka sa dana ya zama irin wannan sai yaro ya cire bakin shi daga nono sai ya ce Allah ka sa in zama irin ta sai annabi ya ce nan kuma sai jayayya ta hada da da uwa kai ana fatan ka zama babban mutum ka ce a kuma kaka zama irin yar banza ka ce eh sai ya ce wancan haramun ya dibo nan kuma kasafi aka yi mata shin nake fatan kar Allah ya sa in zama mace haramun irin wancan in zama barrantacce irin wannan to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce waɗannan su ne suka yi magana a tsumman goyo wannan hadisi ma yana daga cikin hadisai masu ainihin mushkil don su ma za ka je ka ga to ga kuma ashabul ukhdud to ku tuna mini ko yau ko wata rana za a bada amsar shi kuma insha Allah to yanzu waɗannan hadisan kowanne ya zo da hujja akan maganganun malaman nan ko cewa nan ana iya mallakar ɗa ne da aure ko baiwa da ka mallaka nan kuma ana mallaka ne da jini don gashi yaro ya ce ra'il ghanam shine uban shi to yanzu malaman da suka dauki waɗancan hadisan sai su ce ba za a bada gado ga ɗa ba sai in ya zama ta aure ne ko kuma baiwa ka ta haifa, nan kuma waɗannan sai a za a iya bayarwa dan ɗanka ne. To yanzu wannan matsalar da ta zo cikin hadisan sai aka zo aka tambaye ka algafata mala Alhaji Rana da ya rasu ga wata mace ta zo da ɗa ba a san shi ba kuma ta ce shi ya mata ciki a gari kaza, za a bada gado ko ba za a bayar ba? Yanzu ba ɗaliban ilimi ba ne, balle a ce a ba su littafi je su karanta, masu neman fatawa ne sha yanzu magani yanzu. Yanzu wannan hadisi za ka ɗauka daga cikin nan, to shi ne in suka rikice maka ka kasa matakin farko aljam'u, ba ka da tarihi balle kai mataki na biyu nasikh wal mansukh, ka kasa tarjihi ila ahadil hadisaini, to shi ne sai mataki na ƙarshe shi ne at-tawaqquf. To yanzu in kai tawaqquf sai ka ajiye su sai ka ba su fatawa, to in ka zo da fatawar za mu yi in mun zo usulul fiqh, kar ka ce haram ko halal ko ya halatta ko wajibi, sai dai ka ce babu laifi. In ka karkata a bada gado din sai ka ce babu laifi akan za a iya bada gado. In aka tambaye ka sai ka kawo dalilai na umumai da ka sani banda waɗancan, don ka kawo wancan za a ce to ɗaya hadisin fa. In kuma ka karkata akan ba za a bayar ba sai ka ce kana ganin ba za a bayar ba saboda kaza saboda kaza, ba za ka ce ga hadisi ba don ka rasa yadda za ka yi da wanda ke karo da shi. To shi ne tawaqquf. To tawaqquf din nan in kai za ka tafi kana ta bincike ne, kana ta bincike kana ta bincike har Allah ya tabbatar maka da bangare guda, to wallahi Ibn Taymiyyah ya ce wani lokacin sai ya je tsohon masallaci a garinsu na Dimashq al-Sham, ya yi sallah ya yi sujuda yana kuka yana tadarru'i zuwa ga Allah ya sanya tsofaffin kaya, sannan sai Allah ya mai fatihi akan haka. Me yasa ya ce tsohon masallaci? Tsohon masallaci babu siyasa a ciki, ba hayaniya. Yanzu kawai masallacin Lamido din nan duk ba wannan hayaniya, dama masallacin masu jihadi ne. Wannan kuwa wannan masallaci ne aka yi shi, wannan ya bata wannan rai, wannan yana goyon bayan Saddam, wannan yana goyon bayan wane. Wato to hikimar da ta sa yake zuwa tsohon masallaci kenan wanda asali an asasa shi ne ba wata fitina. Kun ji na daya, na biyu maskana, siffa tsoffin kaya siffa ce ta tadarru'i ta addu'a. Ka karanta kitabul wara, gashi hadisi na goma ka karanta ash'as aghbar, wannan siffa tana sa Allah ya ji tausayin ka, yace sai ya sa tsoffin kaya. Sannan sujuda, wasjudu waqtaribi aqrab ma yakunu al'abdu ila rabbihi fi sujud, yace sai yayi irin wannan wani lokacin yana tashi in ya tafi da daddare ya kwanta, in ya tashi sai ji Allah ya mai fatihi, sai ji ya iya gane ma'anonin abubuwan. Ana samun abun hannun Allah ne da bin Allah jama'a. To Allah madaukakin sarki ya taimake mu, za mu saurara a nan insha Allahu ta'ala. Sai an zo karatu mako na gaba ranar Juma'a, za a ci gaba da tattauna masailuna ilimin hadisi insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Alhamdulillah.